بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. barkan mu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarihi albarka, masallacin Mus'ab ibn Umair da ke nan da shan gwamna cikin garin Lafiya, babban birnin jihar Nasarawa. A yau talata 8 ga watan Al-Muharram shekara na 1448 bayan hijirar annabi Muhammad صلى الله عليه وآله وسلم وانداي داي داي دا 23 ga watan 6 shekara na 2000 shekara na 1400 shekara na 2026 kalandar miladiya. A wannan majalisi namu mai albarka da muke karatun al-adabul mufrad wallafar imam al-muhaddithin Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari, Allah ya shi karanta da rahma. Wannan shine majalisinmu na 106 bayan dogon hutu da muka ɗauka. Da fatan Allah Maɗaukakin Sarki ya yi mana jagora wajen ci gaba da wannan karatu, ya datar da harsunanmu wajen faɗin daidai da kuma gabanmu wajen aikata daidai bisa doron sunnar annabinmu Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Gabaninmu shiga karatu, zan so in jawo hankalinmu zuwa ga abin da ya kamata mu yi gobe da jibi wadda ya shafi wannan wata da muke ciki, watan Al-Muharram. Watan Al-Muharram ɗaya ne daga cikin watanni masu alfarma a musulunci, kamar yadda muka sani. Allah Maɗaukakin Sarki ya ce minha arba'atul hurum, daga cikin watanni 12 da su ne shekara a wurin Allah Maɗaukakin Sarki, akwai guda 4 masu alfarma. Annabi alaihi salatu wassalam ya fassara su cewa talatun mutawaliyat, su ne Dhulqa'da da Dhulhijja da Al-Muharram, sannan kuma sai Rajab Mudhar alladhi baina Jumada wa Sha'ban. Yace guda 3 a jere suke zuwa, da Dhulqa'da da Dhulhijja da kuma Al-Muharram, sai wata Rajab wanda ke tsakanin Jumada da Sha'ban, wato wata na 7 kenan. To ana buƙatar a yi abubuwa da dama a watanni masu alfarma. A dukkan waɗannan watanni masu alfarma, Annabi alaihi salatu wassalam ya keɓe watan Al-Muharram da kiransa watan Allah, kamar yadda ya zo a cikin Sahih Muslim. Annabi alaihi salatu wassalam yana cewa afdalus siyam ba'da ramadan siyamu shahrillahi Al-Muharram, mafificin azumi bayan azumin watan Ramadan shine azumin watan Allah, Al-Muharram. Wannan yana nuna mana ɗaurin falala da daraja da wannan watan yake da shi a kan sauran watanni masu alfarma. Hakanan a wannan wata ne Allah Maɗaukakin Sarki ya yi wa annabi Musa da mutanensa Banu Isra'il ni'ima, wacce a dalilinsa suka ci gaba da wanzuwa a bayan ƙasa, lokacin da Fir'auna da mutanensa suka yi ƙoƙarin yaƙi na ƙare dangi Banu Isra'il. Allah Maɗaukakin Sarki ya sa annabi Musa ya jagorance su fita domin su kai ga tsira, kuma suka fita ɗan suka je suka shiga hali na ƙaƙanikai gaba ruwa baya abokanan gaba Fir'auna da mutanensa. Annabi Musa alaihi salam yayi yekuwa zuwa ga Allah madaukakin sarki ya kira shi ya ce inna la mudrakun, ya ce ya Allah lallai fa waɗannan za su riske mu. Ko mutanensa suka cewa mutane Annabi Musa suka cewa Annabi Musa cewa mata waɗannan fa mutanen za su kama mu abinda mun yi gudu zai faru da mu. Annabi Musa ya ce musu a kalla innama ya rabbi sayahdi, ya ce samsam ba zai yi ba, Allah madaukakin sarki mahaliccina yana tare da ni, zai shiryar da ni yadda za mu tsira daga waɗannan mutane. To kuma haka Allah ya yi, Allah madaukakin sarki ya yi wahayi ma Annabi Musa alaihi salam an idrib bi asaka al-bahr, cewa wannan sandar taka ka daki kogin nan da wannan sandar, kuma yayi haka ta zanto ɗaya daga cikin manyan mu'jizozi a tarihi. Fanfalaqa fakana kullu firqin kat-tawdi al-'azim, sai ruwan nan ya dare ya rabu biyu ya tsaya kowane ɓangare ya zanto kamar wani babban dutse. Haka suka wuce Allah madaukakin sarki ƙara kusanto da su mutanen Fir'auna, su ma suka shiga ruwan, waɗancan kuma su sun wuce, sai Allah ya umarni da ruwan abinda ya wato ainihin ya haɗe ya ce sun ma'agharakna al'akari, sai Allah madaukakin sarki ya durmiyar da sauran su ne mutanen Fir'auna da mutanensa. Wannan babban ni'ima na tserar da bayin Allah ƙarƙashin jagorancin ɗaya daga cikin ulul azmi min ar-rusul, da kuma tserar da kuma dilmiyar da ɗaya daga cikin manyan kangararru, manyan ɗagutai a tarihin duniya, shi ne Fir'auna da mutanensa masu mara masa baya. Wannan abin ya faru ne a wannan wata na al-Muharram, kuma a goma ga wannan wata. Wannan yasa masu bin addinin Annabi Musa sun ɗauki wannan rana nuna godiya ma Allah madaukakin sarki, wadda duk lokacin da ya kewayo sukan yi azumi domin nuna godiya ma Allah madaukakin sarki. Kun san mahimmanci da falala na azumi, azumi yana nuna godiya ma Allah madaukakin sarki. Mu ma a musulunci Allah madaukakin sarki ya shar'anta mana azumi ne a watan da ya mana falala da tafi kowace falala da yake wa bayansa, shi ne saukar da Alƙur'ani mai girma. A wani wata aka saukar da Alƙur'ani? A Ramadan ko? To da Allah ya tashi faranta mana azumi sai faranta shi a ina? A Ramadan. Ya ce shahru Ramadan alladhi unzila fihi Alƙur'an. Wannan ita da Annabi alaihi salatu wassalam ya hijira zuwa Madina, ya ga mutanen nan Yahudawan Madina su ma suna azumin wannan rana goma ga wata, da ya tambaye su dalilin da yake yanzu suka faɗa, saboda rana ne suka ce yawmun salih, rana ne mai kyau a tarihin, ranar da Allah ya tsirar da Annabi Musa da mutanensa kenan daga Fir'auna da mutanensa. Don haka suke azumi. Annabi ya ce nahnu aula bi Musa minkum, ai mu muka bacancanci mu yi murna na wato tsirar da Annabi Musa sama da mun fi ku kusa ai da Annabi Musa, saboda ku kuna bin gurɓataccen addini na Annabi Musa, mu ko mun zo da keken addini na Annabi Musa da sauran annabawan ba gaba daya, don haka mun fi kusa da Annabi Musa alaihi salam. Sai Annabi shi ma ya fara azumin wannan ranar, kuma ya yi umarni da al'azumi a wannan rana. Saboda haka a farko ma yin azumin Ashura wajibi, sai da a shekara ta biyu aka farlanta azumin watan Ramadan, sannan ya koma ya zanto sunna. karfin sa ya rago daga wajibi shi zuwa ga sunna. Don haka yana da kyau ayi wannan azumi. Annabi ya kara karfafa wannan a ingantaccen hadisi da yake cewa azumin a ranar Ashura yana kankare zanuban shekara guda. Yana kankare zanuban shekara guda. Kaga wannan ba karamin zara basa ba ne ko? Abdullahi ibn Abbas ya rawaito cewa sahabbai sun zo sun samu Annabi alaihi salatu wassalam suka ce wannan ranar akwai extraordinary girmamawa da Yahudawa suke yi ma wannan rana. To muna azumin nan su ma suna yi za su ga kamar koyi muke da shi. Sai Annabi alaihi salatu wassalam ya ce a za mu saba musu. In Allah ya kai mu shekara mai zuwa to za mu yi azumin Tasu'a da Ashuran tare domin mu saba mai Yahudawa. Don Allah ya umarce shi da ya saba musu. Farkon lamarinsa Annabi alaihi salatu wassalam yana kokarin bin abubuwansu waɗanda ba su canza daga yadda annabawansu suka bari ba. Daga bayan Allah mutum sarki ya gaya masa cewa sun canza abubuwa da yawa saboda haka ya saba musu. Mu ma ya umarce mu mu saba ma Yahudu da Nasara. Sai abin da Qur'ani ko hadisin ya zo ya ce mana mu yi ko da su suna yi to muna yi ne don an samu mu yi ba don koyi su ba. To da suka gaya Annabi alaihi salatu wassalam sai ya faɗi haka ne. Allah da ikon sa a shekarar nan ne da Annabi bar duniya. So an yi Muharram an yi Safar a Rabi'ul Awwal a shekara da 11 kenan bayan da Annabi alaihi salatu wassalam yayi wafati ya koma ga Rabbul Izzati wal Jalal. Kasancewar Annabi ya ce za mu yi shekara mai zuwa ya yi mutu da yin haka ko ya zama sunna. Da haka ya dace mai azumin Tasu'a da Ashura domin bin sunna Annabi alaihi salatu wassalam da kuma aiwatar da abin da ya himmatu da ya aiwatar na saba ma Yahudawa wajen azumtar wannan rana na wato ainihin goma ga watan. Waɗansu malamai suna ƙara da cewa yana da kyau mutum ya yi ihtiyar wato ya ƙiƙir dadan ta yadda zai samu azumin kwana biyu nan ko ta yaya ko da a garinsu an kuskuren ɗaukan abin nan ganin wata to sai suke cewa ya ƙara ya yi 9, 10, 11. So kowanne ne ya zanto to ya tabbatar ne ya yi guda biyu. Wannan ihtiyaji ne waɗansu malamai suke ƙara amma sunnar da ita ce a yi ranar 10 a yi kuma ranar 9. To ga shi yau muna 8 ga watan. Don haka muna jawo hankalin 'yan uwa a azumci waye gari ranar 9 ga wata shi ne Tasu'a da kuma a azumci Jibi wato ranar 10 ga wata da begen samun wannan lada da kuma garabasa da Annabi alaihi salatu wassalam ya kawo mana. Wannan azumi muka ce za a yi shi ne don nuna godiya ma Allah madaukakin sarki da bin sunnar Annabi alaihi salatu wassalam wajen wannan nuna godiya. Ba rana ne na biki ba. Kun gane ko? Ba rana ne na biki ba. Dama a musulunci ranar da ake azumi ba a biki. Ranar da ake biki ba a azumi. Saboda haka ranar Idi ba a azumi ne ko? Man sama yau mal Eid faqad afa abul qasim sallallahu alaihi wasallam. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an siyami yawm al-Eid al-Adha da kuma al-Fitr al-Adha. Annabi ya hana ayi azumi a ranar Idi mu na musulmi. Saboda haka ranar Idi ba a azumi. To tun da an ce mana mai azumi a wannan rana, ashe kenan ba ranar ne na buki ba. Idi ai buki ne da ake ci a sha ko? To azumi ko ba lokacin ci da sha ba ne, lokacin rage ci da sha. Ina fatan mun gane. Akwai hadisai da dama da suka zo suna umarni da ai ado a cika ci. A kyautata ma iyali ranar Ashura. Malamai da dama, malaman hadisi sun tabbatar da cewa duk waɗannan hadisan babu wanda ya inganta.
kai abinda ka saba ranar da kai azumi ha so amma wani extra abinci wani cika ciki wannan sheka ake cewa wannan ba wannan cika ciki saboda wannan rubabun hadisai da saraka ba daidai ba mun gane ko kuma kan yi wasanni munan da a gari alhamdulillah yanzu ina jin an daina amana ko tawaye eh ana yi ko bai da sauki ko to bari ga muku wani abu da ya shafe ni tarihi kun ga wannan abin da ke wuya na kun ga wannan abin na amana ko tawaye wani ya jefa wuta a taya yayi sama ni nazo ina gudu ina ce masa kabari mana abokina ne sai wutan taya din yazo sai fadi wai sai wuya tayar mota da wuta a ciki sai wuya haka ne cire shi sannan din gashi nan kun ga ya bar mantabo ya bar mantabo amma ne yanzu alhamdulillah an ya rabu shi to mu cika gaba da gaya mutane cewa wannan abin bid'a ce ba musulunci shi ba a daina shi fil muqabil akwai da kuma sun dauki ranar makoki da suke zama makoki suna sa kaya bakakken kaya suna zagaye gari da tutoki suna zage-zage cewa wannan ranar ne a sayyiduna al-husayn ibn ali ibn abi talib رضي الله عنهما الحسن ده علي الحسين ده بابنسا اولنا رانا من شهادة سيدنا الحسين ابن علي ابن ابي طالب ذاك سنة مقوشين كشي شيل اكل انا بعد الثلاثة والسلام ان كشي مسا حمزة ابن عبد المطلب ايات اهد بين الكرة انا رانا مقوشي بقى banda hamza an kashe sahabbai da yawa ha a wannan rana bai wannan sai da kira nan ranar makoki ba bayan nan ɗan uwansa da waye duk sun mutu a rayuwarsa bai dauki ranar makoki ba shi kansa matarsa ta mutu sallallahu alaihi wasallam bai dauki wannan ranar makoki din lokacin da shekara yake yi ba shi kansa baban al-Husayn sayyidina Ali radiyallahu anhu shi ma kashe shi akai shahada haka ne ko ba ko amma har zuwan dan mutanen ba su dauki rana a matsayin rana makoki ba don me suka kebe wannan ranan a matsayin rana na makoki babu hujja a cikin addinin Allah saboda ka shi ma bid'a ce ku guji wannan kuma ku hadisu ba daidai bane a daina saboda ka babu wani abu wanda ya inganta a yi shi a wannan wata na Muharram in banda yawaita azumi ba wai sai kwana biyu da muka ambata ba ana buƙatar kawai ka azumi gwargwadon iyawa amma musamman ka azumci waɗannan kwanaki guda amma wani bakin ciki ko wani farin ciki a wannan wata duka waɗannan bid'o'i ne da 'yan bid'a irin biyu suka kirkira suka saka a addini na farko su ne Rafida na biyu su ne Nawasib masu farin ciki cewa an kashe jika Annabi alaihi salatu wassalam kaga duka waɗannan munanan aƙido ne saboda haka ku guje su Allah ya shirye su so wannan kenan dangane da abin da muke fuskanta sai kuma cewa a girma motar kar a yi yaƙi a ciki a zauna lafiya a ciki kar a yi fitina a ciki kar a zalunci juna a ciki shi ne da Allah ya ce fala tazlimu sihhita anfusakum ai hudubar juma'a wannan satin na faɗi cewa abin mamaki a ce mu musulmi ne laraba ma suna girmama watanni masu alfarma a jahiliyarsu amma mu kuma a ce a watanni mai alfarma ne musulmi suke zuwa suna kidnapping 'yan uwansu musulmi a wata mai alfarma ne mana da shugabanni musulmi za a je a yi kidnapping musulmi 'yan uwanmu zama waɗanda ba musulmi ba ɗan ƙasar mu kuma kaga kamar bai dame su ba kaga ba dau mataki da ake ganin zai iya kai a wato ainihin abin da su ba ai magan shi wannan matsalar ba wannan abin bakin shi ne to ko bayan juma'a amma na bude waya na koce ne ko shekara na ga irin waɗannan an sake zuwa wani gari an fatattaki mutane an sake na sacewa har yaushe wannan abin zai ci gaba a wannan ƙasa tamu muna da dukiya muna da shugabanni muna da ƙwararrun sojoji da ƴan sanda da jami'an tsaro duk me za mu ci gaba da cutan kanmu muna yin zagon ƙasa muna yin sabotage ma aminci ma kiyaye rayuka da dukiyoyi na al'umma a wannan ƙasa ta za ka mana kira ma shugabanninmu musamman musulmai cikinsu su ji tsoron Allah su girmama alfarman wannan wata damar da Allah ya ba su na su daƙi na ɓarna su yi amfani da ita su daƙi na ɓarna kada musulmi su shiga cikin tsoro kada musulmi su shiga cikin hali na ƙaƙanikai a watanni masu alfarma watannin da larabawa ma a jahiliyarsu babu alƙur'ani tare da su babu shiriyar Allah madaukakin sarki babu saukakken littafi tare da su a wannan lokacin amma suna girmama waɗannan mutum zai ga wanda ya kashe babansa ma ba zai masa komai ba saboda me wannan lokaci ne mai alfarma don mai musulmi ba zai zanci wannan lokaci mai alfarma da zango mai alfarma da Allah ya ce masa mai alfarma ne ya kame daga ta'addanci ma wato ainihin bayan Allah ba don mai wanda Allah ya bashi nauyi na wato ainihin ya bayar da kariya ma rayukan mutane da dukiyoyinsu ba zai tsoron Allah ko da a waɗannan watannin ne ya kwatanta ya yi duk abu mai yiwuwa ya ga cewa an kawar da wannan ba wannan abu ne da ya dace mu yawaita shi ne na ƙarshe da ya dace mai a wannan watan mu yawaita addu'a duk lokacin da zango ko wuri yana da albarma to Allah ya fi sauraron bayinsa a wannan lokacin kuma mazinna ne ijabatin du'a ana begen karɓan addu'a haka mu yawaita addu'a a wannan wata mai alfarma na Allah madaukakin sarki ya yaye mana wannan yanayi na rashin tsaro da sace-sacen mutane da kisa da ya ƙicinewa a ƙasarmu musamman a wannan ɓangare namu na arewa sannan mu ƙara yawaita addu'a ba shugabanninmu Allah ya musu jagora ya shirya mana da su su yi abin da ya dace su yi kuma ya taimake su domin su sauke wannan nauyi da ya tsora musu na kare rayukan mutane da dukiyoyinsu da mutuncinsu in ko ba masu iyawa ba ne to muna roƙon Allah madaukakin sarki ya masanya mana su da waɗanda za su iya babu kariya cikin dukiyoyinmu rayukanmu addininmu hankulanmu dukiyoyinmu da ƴaƴanmu da zuri'a Allahumma amin matsayi a hadisi na 238 mun faɗi fa'idodi na wannan hadisin amma akwai abu guda ɗaya da ya rike mu faɗa ina jin shi za mu faɗa sai mu rufe wannan majalisin na yau ko amma bari mu sake karanta hadisin don tana iya waɗansu musummanta إمام البخاري نشوى حدثنا محمد قال حدثنا إبراهيم قال حدثنا عبد حدثنا محمد ابن فليح قال حدثنا أبي عن عبد الله بن عبد الرحمن عن أبي يونس مولى عائشة رضي الله عنها أن عائشة رضي الله عنها قالت استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بئس ابن العشيرة فلما دخل هش له وانبسط إليه فلما خرج الرجل استأذن آخر قال نعم قال نعم ابن العشيرة فلما دخل لم ينبسط إليه كما انبسط إلى الآخر ولم يهش إليه كما هش للآخر فلما خرج قلت يا رسول الله قلت لفلان ما قلت ثم هششت إليه وقلت لفلان ما قلت ولم أرك صنعت مثله الحمد لله.
قال يا عائشة إن من شر الناس من اتقي لفحشة حديثا عائشة رضي الله عنها شو أنا متم يازو يعني من إذني يشغور النبي صلى الله عليه وسلم سي النبي يتشي تر دوانا دندنجي أما ده يمسى إذني يشغى سي يمسى بشاشة يسكي مسى da mutumin nan ya fita wani kuma yayin mai izini ya shigo shi annabi sallallahu alaihi wasallama sai annabi ya ce ma dalla da wani dan dangi amma da mutumin ya shiga annabi alaihi salatu wassalam sai bai sake masa ha kamar yadda ya sake ma wancan ba to da ya fita sai bai kuma yi masa wato mushasha da murmushi da dariya kamar yadda ya ma wancan ba yayin da ya fita Aisha ta ce sai na ce ya Rasulullah ga abin da ka fada da wani ya nemi izini kuma ka sake masa fuska ga kuma abin da ka fada da wani ya nemi izini kuma ka sake masa ba ba ni labarin me yasa kai haka sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata ya ki Aisha ai yana daga cikin mafi sharrin mutane waɗanda aka guje shi saboda mummunan bakinsa saboda munin magana to mai bayani ne tsawo dangane da fa'idodi na wannan hadisin abinda nake so mu rufe dashi shine abinda shi mai sharhi ya karo mana fadlullah al-Jilani al-Hindi yana cewa al-Qadi الشرحين وانا حديثين ينا شوى هذا الرجل وانا متمنى النبي يتشي كرد الاندنجي هو عيينة بن حصن وانا متمنى سننت عيينة بن حصن ولم يكن أسلم حينئذ فالنبي يفضل وانا مغانا متمنى بمسلمي بلي وانا منا قال وانا بينا طبعا دكون ساقين masu yankakken albarka da suke zagin sahabbai ko sai su ce kuna ce sahabbai duka Allah ya yarda da su to ai ga wannan ai shi ma sahabi ne annabi ya ce masa tir da dan dangi a to ka tsaya ka shi kar kai gaggawa mun san mutumin gashi za mu gaya maka shine annabi alaihi salatu wassalam ya gaya masa wannan to wannan mutumin Uwayna ibn Hisan lokacin da annabi ya gaya masa wannan ba musulmi ne shi ba da yazo ya annabi ba musulmi bane wa in kana qad azhara al-islam duk da cewa ya fito a fili ya bayyana cewa shi musulmi ne waye wanda ke bayyana musuluncin sa amma alhali ba musulmi bane shi ku ga mun sunan yankansa munafiki to munafiki mutumin jinki ne yawa to wannan munafiki ne karka ce sahabi ne mun gane to ka ji sauran labarin sa فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين حاله ليعرفه الناس سي النبي يقول لهم كومنت دين أكانسا دومين يبين حاله ثم متعني دون سوسنش دون سوسنش أي ألا يبين هو النبي عليه الصلاة والسلام منافقين كما يقول مسا يد زي جانس ولا تعرفنهم في لحن القول كم؟ نعم سؤال to shi kuma annabin yakan bayyana su wa mutane saboda kada mutane su rudulu su su dauka musulmi ne na gaske dan in sun musu magana su gaskata su ko in sun nemi su musu rakiya a zuwa wani waje na halaka su bi su sun dauka ƴan uwansu ne cikin addini alhali ba haka bane to wannan shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan wala yaqtar bihi man lam ya'rif halahu saboda kuma kada wanda bai san yanayinsa ba ya rudu da shi qala wa kana minhu fi hayati an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa ba'dahu ma dalla ala dha'fi iman sannan abubuwa sun faru da wannan mutumin a rayuwar annabi da ma bayan rayuwar annabi da suke nuni bisa raunin imaninsa mai faru saboda irtadda ma'al murtaddin lokacin da
masu rinda suka yi rinda shi ma ya rinda tare da su bayan mutuwar annabi alaihi salatu wassalam ko da aka samu wanda suka yi rinda cikin Laraba shi ma ya yi rinda kenan musuluncin da ya bayyana a fili din har mutuwar annabi alaihi salatu wassalam abin bai shiga zuciyarsa ba daga ya yi rinda tare da waɗanda suka yi rinda waji abihi asiran ila abi bakr radiyallahu anhu an kama shi an kawo shi gaban sayyidina abubakar radiyallahu anhu saboda kade dan mutumin banza ne wannan mutum kun gane ko to wannan mutumin malaka ce wa wasfu annabi sallallahu alaihi wa sallam bi annahu bi'sa akul ashira min a'lam an-nubuwah wannan sifar da annabi ya siffanta shi shi cewa wato kinda wannan dan dangi ɗaya ne daga cikin alamomin annabta na annabi sallallahu alaihi wasallam saboda bai kirki ba daga baya dama ba mutumin kirki ba ne shi yasa annabi ya ce ba mutumin kirki ba ne wannan to hakan sai ya bayyana li'annahu zahara kama wasaf saboda yadda annabi ya siffanta shi din to haka dai ya bayyana dangane da shi amma malan yace wa inna ma alana lahu alqawla ta'allufan lahu wa li amsalihi ala alislam annabi ya sautaka masa ya tausasa masa zance ne ya tausasa masa a harshe ne saboda jawo shi da shi da ire-iren sa zuwa musulunci mun ji ayoyi a wancan majalisin ko suke nuna wannan sifa ta annabi alaihi salatu wassalam فبما رحمة من الله ليس لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر سبب wannan taushi da Allah madaukin sarki ya sanya annabi alaihi salatu wassalam akai mutane da yawa sun wato ainihin musulunta to dan bayan wannan mutumin shi ma ya yi musulunci na gaske annabi alaihi salatu wassalam ya wato ainihin tausasa masa magana مالك يتي وفي هذا الحديث مدارات من يتقى فحشه وانا حديث ان انا كوير دمو المدارة ابايا مني مقنا وجم بمبنش تكاري المدارة دا المداهن المدارة شيني كتوتة زنشي دا مؤاملة دا ودمتم دا اكي اوران lalacewarsa ko tsoron faskararsa ko ana jin tsoron ko kai kana jin tsoron ta'addancinsa domin ka kare kanka daga ta'addancinsa sai ka wato ainihin kyauta masa magana wannan ana kiransa al-mudara wannan abu ne mai kyau da musulunci ya yarda da shi wanda masu hikima suke aiki a kansa haka nan kyawawan ko jagore na kwarai suke amfani da shi sabanin al-mudahana al-mudahana shine ka kyauta zance ga mutumin banza ga mutumin banza domin ka tsara dalmayar da shi akan aikinsa na banza ko mutum mai sabon Allah madaukakin sarki ka waka shi ka yaba shi dan ya zarce cikin aikinsa na banza saboda kai ka samu wani abu na duniya a hannunsa wannan sunansa mudahana wadda law tudhinu fayudhinu wannan haramun ne bai halatta ba ko ka sauka daga wani hukunci na Allah madaukakin sarki domin ka yarda da wani mutum saboda jagora ne ko shi shugaba ne saboda kar ya fushi da kai ka aje wani abu na addinin Allah domin ka samu yardansa ko kuma ka samu kyautansa alhali kai kuma ka kai kanka zuwa ga fushin Allah madaukakin sarki wannan shine mudahana to shi wannan haramun na farkon da muka faɗa mudara halalu kun ga wannan ai mutumin banza ne ko annabi ya ce mutumin banza ne cikin dangi amma da ya shigo annabi ya kyautata masa zance kyautatawa mutumin banza zance daga mutumin kirki yana iya sa mutumin banzan nan ya ce shi duk da yake nake ba shi ban san kyamana ha ashe dai ba yadda nake kallon kana suke kallo na ba wannan yana iya jawo ni cewa mai isa kawai shi ba zai canza halin gaba dan ni ci gaba da zuwa wajen mutanen kirki saboda nake fi aina kowa ne ha mugu ba sai irin shi aw to wannan fa'ida mudara wannan hadisin yana kara dai ne daga cikin dalilai na halaccin shi al-mudara din shine abinda malam ya faɗa nan ba mu faɗe shi a wancan karatun ba shi yasa naga ya dace mu faɗa haka nan wannan hadisin yana koya mana jawazu ghibatil fasiq al-mu'lin fisqahu halaccin cin naman fasiki wanda ke bayyana fasikancin menene cin nama shine ka faɗi mummunan shifin mutum a bayansa shine giba ko shine giba da Hausa ana ce cin nama saboda Allah ya ce ayyuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtum ka ambaci mutum da aibi aibin fa nashin ko amma a bayan gidansa idan har ya kasance wannan aibin shi baya shayin ya bayyana shi cikin mutane shine al-fasiq al-mu'lin fisqahu mutum ne makareci kuma bai jin kunyan yin ƙarya kuma yana bayyana ƙaryansa na a ko'ina to babu laifi in kun zauna a majalisa ka ce to kun ga wancan mutum fa makareci ne ba ka yi giba ba to irin wannan giban ya halatta yana an togace shi daga cikin giba wanda yake harama ba kuma ta ba a baya ba ita magana akan giba ai ko mun faɗi bambanci tsakanin al-ghibatu da kuma al-buhtan ko al-buhtan shine ka faɗi aibi na mutum wanda ba shi da shi wannan shi ne ƙarya ne ka soki mutum da wani aibin da babu shi tare da shi wannan kai masa ƙarya amma in ka soki mutum da aibi wanda yake gaske ne a bayan gidansa wannan shi ake kira al-ghibatu shine cin nama definition ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to kun ga ai anan da mutumin ya nemi izini ya shiga ko wannan Uyayna ibn Hisam din shine annabi yace bi'sa akhul ashira ha yace wannan dan dangin halin sa ya munana ai akwai mummunan halin tare da shi shine annabi alaihi salatu wassalam ya faɗa kun ga ya faɗa a bayan gidansa ko ondalli da ba halalun bane sunan ta giba ko to irin wannan giba din halalu kun gane yawa akwai ana kan zab da riyadu salihin a wannan masallacin na'am imam an-nawawi a cikin riyadu salihin ya faɗi wurare guda shida ko bakwai da aka yi istisna'i da aka cire ya halatta a yi ka faɗi aibin mutum a bayan gidansa a waɗannan wurare ɗin to ɗaya daga cikin shi ne wannan al-fasiq al-mu'lin fisqahu fasikin da yake bayyana fasikancinsa amma in kai ka san mutum yana wani aiki na fasikanci amma a boye yake ha to baya halatta a lokacin shi ma ka zo ka fallasa shi amma in zai bayyana ba zai shi kunyan Allah ba bai zai shi kunyan mutane ba to Allah ya halatta maka ka bayyana aibin nasa a bayan mutane saboda kada su rudu da shi ha yawa su dauka baya wannan fasikanci alhali yana ina fatan mun gane malai yace wa man yahtaju an-nasu ila at-tahdhir min haka nan duk mutumin da yana da wata siffa da take bukatar a wato ainihin yi wa mutane gargaɗi a kan wannan mutumin to shi ma ya halatta a wato ainihin bayyana yanayinsa a bayyana yanayinsa mutum ne a wurin tafi a yi muna da su ko akwai mutanen da su a wurin tafi in ya auri mace zai wahala ta shekara ya sake ta haka ya sake ta in ya zo gungun ko yana neman aure sai ka je ka ce to wannan ba mutumin aure saki ne ha wannan ba giba bane ya halatta wa yake son aure ƴar sa a sake ta kafin shekara ke yi kuma wannan dare a sai ba jau in mutum zai so ɗaya so biyu so uku so hudu wannan za a ce lalura ne matan ne ba su da kirki eh a wurin saki ne to kaga wannan yana bukatar ayiwa mutane gargadi kada yaje ya wato ayyan mayar musu da yara zaurawa ba su ci gaje aure ba misali na ba ko to duk wanda yake da abin da ya dace a yi gargadi wa mutane to in ka zauna a majalisa kai ka faɗi wannan abin da mutane su guji shi wannan bai zama giba ba dalilin sa shine wannan kun gane haka da malamin yana cewa tunda muna magana akan babi ne na yabo ko she ayaba mu wanda an amince cewa yabon ba zai halaka shi ba ba zai sa maka girman kai ba ba kuma zai sa ya kasa kasa da gwiwa a wannan abin da yake yi ba to shine malamin yake cewa har yanzu annabi alaihi salatu wassalam abzancen da Aisha ta faɗa fa ba ya yaba mutum bane ko yace walam yamdahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam wala zakara annahu athna alayhi fi wajhihi wala fi qafa a wannan hadisin annabi bai yaba masa ba a bayan sa a idan sa ko a bayan sa cewa sai kai hasha lahu wa basab ya sake masa fuska ya kuma masa murmushi akwai yabo anan so bai yabe shi a bayan sa ba bai kuma yabe shi a idan sa ba abin da ya shine ya soke shi a bayan sa ko da ya shigo ya sake masa fuska bai yaba masa ba bai kuma da ya tafi bai yabe shi ba mai yayi innama ta'allafahu bi shay'in min ad-dunya ma'alin al-kalam amma abin da yayi ya wato ainihin rarrashi zuciyarsa ne da kyakkyawan magana wannan yayi masa kyakkyawan kyauta ne na duniya shine ya masa kyakkyawan magana ya ji dadi mun gane ko domin wannan dan ya janyo shi zuwa ga kyauta ta musuluncin sa ya zanto musulmi na gaskiya ba musulmi sal ba wanda yake shine munafiki Allah ya kiyaye wannan shine karin da na so na yi mana wajen fito da fa'idodi a wannan hadisin kuma kasancewar lokaci ya ja anan za mu tsaya mun dawo karatun kenan gadangadan insha Allah za mu ci gaba kamar yadda muka saba a ƙarshen kowace sati mana a kowace rana irin ta yau da fatan abinda muka faɗa ya zanto daidai Allah bada ku sarki ya ba mu lada akai wanda muka yi kuskure Allah bada ku sarki ya yarda mana ya kuma datar da mu zuwa ga gyara zuwa daidai Allahumma amin wa sallallahu wa sallama ala Muhammadin wa alihi wa sallam wa subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Allahu Akbar